This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. An kashe akalla Falastinawa 13 a wani samami da dakarun Isra'ila suka kai a yammacin kogin Jordan da aka mamaye, a cewar sojojin Isra'ila da na Falastino a jiya Asabar. Dakarun na Isra'ila sun kashe 'yan ta'adda 10, kana suka kama wasu guda 8 yayin samamin a sansanin 'yan gudun hijira da ke Nur Shams da suka fara a shekaran jiya Juma'a. Kungiyar ta masu jihadin Islama sun ce mambobinsu 3 sun mutu. Kungiyar Tulkan Brigades, wadda ta hada da rundunoni daga bangalorin Falastinawa, ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin Isra'ila a jiya Asabar. An gano akalla jirage marasa matuka suna shawagi a saman Nur Shams, yayin da motocin sulke na Isra'ila suke sintiri a sansanin. Yan jaridan kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sun yi karin harbe-harbe, kana sun ga gawarwaki a kan titi da gidajen da jirage marasa matuka na Isra'ila suka lalata. A hali da ake ciki kuma, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jin kai ga fararen hula da ke fama da yunwa a Gaza, da zaran sojojin Amurka sun kammala aikin gina wata karamar gada a gabar teku don kwaso kayan agaji daga jiragen ruwa, a cewar jama'an Amurka a ranar Juma'a. Shigarar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya batun na iya taimakawa wajen warware ɗaya daga cikin manyan matsaloli da shirin na Amurka ke fuskanta, wato rashin ƙwarin gwiwar ƙungiyoyin agaji wajen kula da rarraba abinci da sauran kayayyaki da ake matukar buƙatar su da ke ƙasa a Gaza. Wani halin da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 1 ga watan Afrilu nan, wadda ya kashe ma'aikatan agaji 7 na hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa, wadda ake kira World Kitchen, ya janyo wa Isra'ila suka sosai daga ƙasashen duniya saboda gazawarta wajen samar da tsaro ga ma'aikatan jin kai ko kuma ba da damar kai isasshen agaji ta iyakokinta na ƙasa. Akalla mutane 20 ne suka nutse a kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya bayan da wani jirgin ruwa ya yi hatsari a lokacin da yake dauke da fasinjoji a kan wani kogi, kamar yadda shaidu suka bayyana a jiya Asabar. Jirgin ruwan katakon na dauke da mutane sama da 300 zuwa jana'iza a kan kogin Mpoko da ke babban birnin kasar Bangi a ranar Juma'a, lokacin da jirgin ya fara nitsewa, kamar yadda shaidu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Asabar. Matuka jirgin ruwa na yankin da masunta ne suka fara gudanar da aikin ceto na waɗanda lamarin ya ritsa da su, tare da tattara gawarwaki daga kogin kafin jami'an agajin gaggawa suka iso. Wani masunci da ya taimaka aikin ceton, Andrian Musamo, ya ce an gano akalla gawarwaki 20 a lokacin da ake jiran isowar sojojin. Lamarin ya yi matukar muni, in ji shi. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa ne yayin da sojojin ke gudanar da bincike, in ji wani jami'i a asibitin jami'ar Bangi. Kawo yanzu dai ba a san adadin waɗanda suka mutu ba, kuma gwamnati bata ce komai ba. Ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa na ci gaba da mika ta'aziyyarsu a shafukan sada zumunta, tare da kira da a gudanar da bincike kan nutsewar jirgin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da mutane 2,500 ne aka kashe ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin kungiyoyin miyagu a Haiti daga watan Janairu zuwa Maris, adadin da ya karu da kashe 53 cikin 100 idan aka kwatanta da na watanni 3 a ƙarshen shekarar 2023, a cewar ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai haɗin gwiwa da Haiti da ake kira Bino a takaice a Juma'a. Akalla mutane 590 ne aka kashe a yayin samamin yan sanda a cewar hukumar ta Benu a cikin wani rahoto. Da yawa daga cikin su ba su da alaka da tashin hankalin kungiyoyin bata garin, kuma kungiyoyin sa kai sun kashe akalla mutane 141. Galibin tashin hankalin ya faru ne a Port-au-Prince, babban birnin kasar, yayin da aka yi garkuwa da akalla mutane 438 a fadin wasu yankunan birnin biyu, yankin La Saline da ke kusa da tashar jirgin ruwa da Cite Soleil a babban birnin kasar, su ne suka fi fuskantar manyan hare-hare. Rahoto ya kuma gano cewa mambobin kungiyar suna ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe a unguwanni da ke fada da juna da kuma gidajen yari da sansanonin 'yan gudun hijira. Hukumomi a Japan sun yi imanin wasu jirage masu saukar ungulu na sojojin ruwan Japan guda biyu dauke da ma'aikatan jiragen guda 8 sun yi hatsari a tekun Pacific da ke kudu da birnin Tokyo a lokacin wani atisayi cikin dare, kuma masu aikin ceto na neman waɗanda suka bata, inji ministan tsaron ƙasar Japan. Jirage masu saukar ungulun guda biyu samfurin SH-60K na rundunar tsaron tekun Japan da kowane su ke dauke da ma'aikata hudu sun rasa layukan sadarwa da juna da yammacin jiya Asabar a kusa da tsibirin Torishima da ke tekun Pacific mai tazarar kilomita 600 ko kuma maili 370 a kudancin Tokyo, kamar yadda ministan tsaro Muniru Kihara ya shaidawa manema labarai. Ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin guda 8 an gano shi a cikin ruwa, amma ba a san hali da yake ciki ba. Sai dai jama'ai na ci gaba da neman sauran mutane 7. Kawo yanzu dai ba a san musabbabin hatsarin jirgin ba, in ji Kihara, inda ya ƙara da cewa jama'ai sun fi bada fifiko akan aikin ceto. Wata gagarumar fashewa a wani sansanin soja a Iraki da safiyar jiya Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron ƙasar, rundunar da ta kunshi kungiyoyi da Iran ke marawa baya. Kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai, yayin da rundunar sojin ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaki a sararin samaniya a lokacin da harin ya auku. Wasu majiyoyin tsaro guda biyu a baya sun bayyana cewa wani hari ta sama ne ya haifar da fashewar, wanda ya yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar PMF ta Iraki tare da jikata wasu 8 a sansanin sojan Kalso mai tazarar kilomita 50 kudu da babban birnin kasar Bagadaza. A cikin wata sanarwa da rundunar PMF ta fitar, ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatan rundunar Abdulaziz Muhammadawi ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin da aka kai harin. Rundunar sojin Iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duban musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin, wadda ta ce ta faru ne da karfe 1 na safiyar jiya Asabar a gogon yankin. A ƙarshe, mutumin da ya banka ma kansa wuta a wajen kotun da ake shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mutu a cewar 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan birnin New York ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP da safiyar jiya Asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka bayyana cewa mutumin ya mutu. Mutumin ya je wurin shakatawar Colette Pond Park da misalin karfe 1:30 na rana a ranar Juma'a.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Ma Barilla. A cikin shirin na wannan mako, za mu duba batun yin sana'a a dandalolin sada zumunta da yadda ake danganta shi da wasu dabi'u mara kyau da ake zargin wasu masu sana'ar ke aikatawa a yayin kai odar ababen da suke sayarwa. Lamarin da ya jawo cece kuce tsakanin mutane a dandalolin X wato Twitter, Instagram, Facebook da ma TikTok. A yanayin da ake ciki dai, alƙalman ƙiddiga sun yi nuni da cewa kusan kullun kasuwanci da cinikayya a kafofin yanar gizo na ƙara bunƙasa. Duk da cewa miliyoyin 'yan Najeriya ciki da bangaren arewacin ƙasar sun rungumi al'adar saye da sayarwa ta yanar gizo, wani abu da yake ci gaba da jan hankali shine yadda wasu masu cinikayya a dandalolin sada zumunta ke amfani da damar wajen aikata wasu muggan ɗabi'u da ka iya lalata tarbiyya, kamar yadda za ku ji daga bakin wata matashiya mai amfani da dandalolin.
Sunana Farida Umar. To a gaskiya wasu matan zaki ga in za su tallata hajarsu online instead da sun ɗora a status ko sun ɗora a page ɗinsu, bai kamata su bi maza to their DM ba. Wasu suna zuwa DM ɗin maza sai kaga sun je sun musu magana, ina da abu kaza, ina da abu kaza. Wannan abin yana ƙara sa a yi ɓarna a cikin society.
Shin yaya matasa ke kallon yin kasuwanci a kafofin sada zumunta? Bari mu ji ta bakin wani fitaccen matashi a dandalin X akan wannan maudu'i.
Sunana Abubakar Sadiq Muhammad, wanda aka fi sani da Sarki Sultan a Twitter. Online business yana da kyau ga 'ya mace, kuma yana sauƙaƙe kasuwanci a duniya baki ɗaya. Amma kuma a iya tunani na, bai kamata a ce hanyar da ya zo mana na sauƙi da sai ka kama shago, sai ka ɗauka masu tsari ma shago, sannan ka fara business. Yanzu kuma Allah ya kawo mana sauƙin da za ka iya tallata kayanka a social media ka saida su, sai kuma abin ya zo da negative effect ba. Saboda a iya fahimtar mu, mutane da yawa suna faɗawa irin abubuwan da ba sai an iya faɗa ba, saboda wannan online business ɗin talanta na matan aure da kuma 'yan matan ma.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu kuma bari mu koma ga Sarki Sultan. Kai wani rubutu da ya zayyana yadda wasu mata ke tafka barna a sunan yin sana'ar yanar gizo a dandalin Twitter, wanda ya jawo cece kuce. Ko za ka yi mana bayani akan abin da ya wakana?
So akwai rubutun da na yi a social media wanda yawa mutane ba su karanta tweet su fahimta dalilin da ya sa na yi rubutun. Na yi ne saboda a samu maslaha. Hasali ma akwai business ɗin da nake yi wanda ta online muke yin sa ana saka oda. Amma a tsaftace abun, kasancewa wai a ce na yadda da yata, a'a na yadda da matata, fully 100% na ba ta go ta yi duk abun da ta ga dama. A gani na ya kasance trust ɗin a 70-80% ne, kai kuma ka rike ragaman 20% na controlling ɗinta, saboda mata kowa ya sani tana buƙatar wanda zai yi guiding nata. So ina ganin cewa ba laifi ba ne idan a matsayinka na miji ka tsaya tsayin daka na ganin cewa matarka ko kuma a'a 'yarka business ɗin nan da take yi online ba ta samu gurɓatattun mutanen da za su juya mata tunani ba. Idan na yi maganar juya tunani a nan, ina magana akan cewa wata za ta fara online business ne ba da niyyar ta saba wa mahaliccinta ba, ta shiga da zuciya ɗaya ne ta nemi halakinta. Amma mazajen su ne shedanun. Namiji ya zo ya siya yau abin 10,000 ko 15,000 a wajen, ke tura miki 200,000 ya ce ki rike sauran tsakani da Allah. Wannan a iya hankali kayan yake bukata ko me kayan? Abu ne da duk za mu fahimta, mu sa hankali mu fahimce shi. Mun sani ba duka ka tawa ka zama ɗaya ba, kuma ko a magana na tun a farko ban yi jam'i ba. Maganan da na yi na ce some women, amma mutane saboda da abin da zai ɗauko maganan gaskiya fito da shi fili a tattauna ba su so, sai abu ya faru a zo a yi ta zage-zage ana cewa a matar wacce ta ci amanan wani, a mijin wani ya ci amanan wacce. So kalan wayannan abubuwan tun farko ake kiyaye su. Idan ka saki akuyarka ta shiga cikin gonan nakin mutane ta ci musu komai, to tabbas wata rana za ta ciwo abin da zai kashe ta.
Madalla Abubakar, yanzu bari mu ji daga bakin wata matashiya mai sana'a a game da ra'ayinta kan wannan maudu'i.
Sunana Rahama Bungudu, ina aiki da kungiya mai zaman kanta da take aiki akan lafiyar mata, sannan kuma ina da sana'a mai suna Aran Boutique a Gwaranta a Abuja. Ina saida jikuna da takalma da akwatuna da dai kayan mata haka.
To malama, ya ke ganin ya kamata a bullowa yin sana'a a yanar gizo?
Ni a gani na ya kamata a ƙara samun fahimta akan me addini yake akan aikin ko kuma sana'o'in da ya mace za ta iya yi. Sannan kuma muna iya ɗaukar misali akan Khadija radiyallahu anha, wadda a duniya dai babu dai wata mai sana'a mai kamata. Bayan sana'o'in da take yi da kuma arzikin da take yi, ga hali kuma mai kyau da har ma Allah subhanahu wa ta'ala ma sai da ya ƙarasar da gaisuwa a wurinta. Don haka Khadija radiyallahu anha ta zama kamar misali a gare mu mata da muke sana'a akan abubuwan da za mu iya yi makan mu da kuma addini da kuma iyalanmu. Sannan kuma duk abin da muke muna yin shi ne tsakani da Allah, muna yin shi ne da sanin cewa Allah yana kallon mu kuma zai tambaye mu.
Shin akwai waɗanda kika sani da ke sana'a kuma suna samun ci gaba musamman a yanar gizo?
Ni a yanzu haka gaskiya mata da yawa na sani da matasa da waɗanda suke gabana duk sana'a suke kala-kala, da wanda ta hada da sana'a da aiki, wanda kuma a gida take amma kuma tana sana'anta. Akwai waɗanda sun yi shekara da shekararru tun kafin ma a haife mu suke sana'o'in su, akwai waɗanda kuma matasa ne amma kuma su ma sun taso sun sa himma suna nan suna kokarin yin sana'an kansu. To kuma ya zama abin sha'awa saboda ina ganin yanda yake taimaka musu, yanda yake taimaka ma iyalansu, sannan kuma yanda suke kuma saboda Allah. Amma kuma duk da haka akwai waɗanda ke sana'a kuma suna hadawa da abubuwan da bai kamata ba. To a gare su da kuma mu ma a gare mu, ya kamata dai dukkan mu dai mu ƙara jin tsoron Allah, mu ƙara sanin abin da ya kamata, kuma mu yi abin da ya kamata. Idan kuma mun san waɗanda suke sana'a kuma suna hadawa da abubuwan da bai kamata ba, in dai har akwai halin yi musu magana da kuma ba su shawara, a matsayin mu na musulmai ya kamata mu taimaka ma juna, mu rinƙa nuna musu cewa abin da suke yi bai dace ba, ko da za su daina. Idan kuma sun ci gaba ba su daina ba kuma tun wannan sai dai mu basu da Allah.
Madalla, bari mu koma gare ka Abubakar. Wani shawara zaka bayar a daidai wannan gabar?
Ina ganin cewa mace ta sa a zuciyarta tsoron mahaliccinta, ta taka tsantsan, yafi mata alkhairi akan a zuciyarta ta ji a ba wanda ke zargi na zan yi abin da na ga dama. Zan iya cewa mafi yawancin mutane sun fi tsoron mutane akan Ubangiji. Maganan da zan yi a ƙarshe shine, ina ganin cewa ƴan online order ya kamata su buɗe kungiyar da zai kasance duk wata wacce za ta yi online business suna da record nata. Idan wani namiji ya zo da ni ya rude yake ko ya miki wani abu, kika reporting nasa, tabbas za a dau mataki akan sa, shi zai kawo mazan su daina. Saboda mazan idan ba su daina ba, tabbas matan za su dinga fadawa. Allah Ubangiji ya samu dace.
To masu sauraro, gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, ƴan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki, inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alƙawari cewa muna tafe da ci gaban shirin, a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita, gare ka.
Muna da cututtuka akalla guda 5-6 wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu, wanda su ma sukan iya zamowa alama na wannan cuta, ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su, ko kuma wato su din kansu mutum ya da su. To ba mamma mishi bane samu wannan condition na bronchidrosis. Daga cikin su akwai bacterial infection, wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma. Muna da fungal infection, shine tinea versicolor. Muna da also hidradenitis suppurativa. Akwai irin su psoriasis ko kuma eczema. Muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma, amma waɗannan su suka fi aukuwa a cikin muhallin mu. So kenan mutane da warin jiki ba abun mamaki bane. Warin jikin nashi ba daga zallan bronchidrosis bane, but wallahi za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku. Za ta iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidrosis din sai kuma akwai wannan skin infection din. So kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treating su duka? Dan ai tricin ɗaya ba, ai tricin ɗaya ba, to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba.
Rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki, me ya kamata ya yi?
It's depending on warin jikin nashin na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta. Ni rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum na practicing. The best ones kuma su ne kamar haka. Yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin, so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole. Amma wankan shi ma kala-kala ne, akwai wanda yake tunani take tunanin za su dauka soso wani ma har ya kai ga daukan irin buhun nan na soso ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan da ake tsoko shi a cikin bisha da yake duma shi wanda duka suna da kyau amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba saboda ana dirje first layers of the skin ne wanda shine wato ainihin sama-sama jikin fata kenan wanda shi kuma wannan warin ba daga sama-sama jikin fata ke fitowa ba daga ta cikin jikin fata ne wanda soso bai sai kai wannan gurin ba amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi wanda kuma ba daidai bane hakan dan ba wai da ta yake cirewa tsalla ba a'a yana cire hadda sashi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuƙar amfani ga kariyan kai to sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting din adam wanda yake taimaka gurin a lot of other function to kai kuma ka zo kai kuma kin zo kin wanke shi kana tunanin cewa ka wanke datti sai ga mutum ya fito kalkal amma kuma baya taimaka ba sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi shi ma din ba dole a ce medicated soap ba saboda wa'in suna yin wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi to shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi to yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba ba wani dalili ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya wanda ya kasance ta kama dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other antiseptic haka to wannan ba laifin yin amfani da shi ko kuma in ta yi amfani da shi so biyu a rana suna wanke jikin su amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin doyi na hammata na jikin mutum to wannan ba laifi in ya kasance ya ci gaba da amfani da sabulayya musamman irin su alimun din nan an yaba da su haka dan akwai sabulun shi akwai turaren shi haka to mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa wa'in sun kan akan bada shawari a kowanne awa hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin kuma za su iya cin nasara ne yayin da suke amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashin suka samu guri ya kasance cewa sun zo na suka sha iska na gaba kuma ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bromidrosis to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana oya na aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part gabaki daya wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa to yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ba koda sai fito ma ba zai illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zo a ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai yi komai ba sai ga amma yana zufa ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shi ne ba a so mutum ya yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wa'innan kayayyakin na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum sai sha iska isheshe na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu dan bincike ya nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zukowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa so kayayyaki masu haske shine abin da ya kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je ba laifi ya je amma tun da ya san in yana da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko na fita zai iya shiga ya wuni kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan din turaren da na faɗa din tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo a ce sau biyu ne a rana tare da wanke hammatan sau hudu zuwa sau shida sannan sabulu mai tsafta ya wadatar sai ya amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su yana taimakawa matuƙa gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne yake daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya haƙuri sai ta yi haƙuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da irin yin abubuwan da an san zai iya dagawa
to me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki
babban abun da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar su na guje masa ta saboda yana jawa depression kuma shine wannan kuncin sai mutum ya ga kaman ba a son shi ne duk da an san cewa rashin lafiya ne to kar ya kasance cewa mutum an kyamace shi but rather a jawo shi a jikin mutane su yi haƙuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan so ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a but rather jawo su a jikin ne in akwai taimakon da zaka iya ba su na shawari taimakon da zaka iya ba su na sabulu da na faɗa rai taimakon da zaka iya ba su na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya ba su na sauƙaƙa musu aikin da zai ja musu zufa to fallal alhamd sai ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bai da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman gabaki daya bai da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa
to madalla shin kuna kula da kalar fitsarin yarinku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya dake Abuja zai mana bayani game da wannan
shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka dalilin da yasa kenan wanda suke da matsala da kodarsu ba sa iya yin fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kamo musu matsaloli da yawa sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi akwai lokacin da kuma yana zuwa kadan a zamanin zafi saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki in ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa in yayi kadan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki
shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari
lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai lifton sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi tayi kamar kalar ruwa kinan babu wata kala wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi to amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan coloring agent din sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya dauki kala kamar kumfa haka wanda yana nuna alamun misali sinadarin protein a ciki idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin na yana ɗayan yana iya yin kamar ruwan sukari din yadda har zaka ga kiyashi ko shazuma mai sinadin inda ya fitsarin
shin wanda kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi
idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba sannan kuma ko ya ga alamar shazuma mai yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuka to da bukatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewa komai lafiya lau saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza
shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Professor Tahir Abdu, Iglesia Assembly de Dieu Ananya Zander. So nasiha ta tonan ne safiya ta mai da hankali akan hadin kai. Hadin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shine abin da zai iya shikawo zaman lafiya. Cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'ummar ta fara yawaita sai suka yi shawara suka ce bari mu zo mu tattaru wuri daya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah sai aya ta ce da Ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma abinda suke kokarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunan su ta haka aka dagula harsunan su kowa da kowa bai fahimtar abokin aikin sa ta haka sai suka watsi so alama ce mai cewa da a ce suna fahimtar junan su za su tafi har ƙarshe sai sun cimma guri nasu so kiran da nake ga al'ummar mu ta Niger shine mu kasance da irin wannan danyantuwa da tunani daya da harshe daya ta haka za mu iya mu cimma manufa ta haka kuma za mu iya mu zauna lafiya Ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta Niger ka ba mu danyantuwa ka ba mu haɗin kai ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zub da jini har ma da rasa rayuka a cikin ƙasar mu nagode maka domin zaka aikata fiye da abin da na roke ka cikin sunan Isa Almasihu na yi addu'a amin
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.